Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 3 ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ministan cikin gidan Turkiya jiya Asabar ya ce a ƙarshe dai Turkiya za ta tura ƴan ISIS da ke tsare zuwa ƙasashen su na asali. Yana mai cewa ba za mu yi ta aje su har zuwa ƙarshen duniya ba. Minista Suleiman Soilu ya ce ki da kasashen Turai ke yi su kwashi ƴan kasashen su da suka yi yaki ma kungiyar ISIS a Syria ba abin amincewa bane gare mu, kuma wannan rashin tunani ne ma. Da yake magana da manema labarai a birnin Istanbul, Soilu ya yi nuni da Burtaniya da Netherlands, to amma ya ce ba su ne kadai kasashen Turai da suka soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na mayakan ISIS don hana Turkiya tura su kasashen su ba. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce mutane akalla 13 sun mutu jiya Asabar a wani harin bom da aka kai da mota daura da wata kasuwa da ke garin Tal Abyad na kan iyakar arewacin Syria. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin. To amma ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta dora alhakin kai harin kan mayakan kurdawan Syria na bangaren YPG, wanda wani bangare ne na gamayyar mayakan SDF. Ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su dau matsaya kan kungiyar ta YPG. Tana mai kiranta mugunyar kungiyar ta'addanci. To amma a yayin da Turkiya ke ayyana kungiyar ta YPG a matsayin ta ta'addanci, ita kuwa Amurka tana daukar ta ne a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fafatawar da ake yi da kungiyar ISIS. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Mali ta ce sojoji 53 da kuma wani farar hula guda sun mutu a wani harin da mayaka suka kai a wani shangen binciken soji da ke arewacin kasar. Wannan hari da aka kai ranar Juma'a na ɗaya daga cikin mafiya muni da dokacin, wato a dokacin tashi-tashin hankulan masu da'awar jihadin na baya-bayan nan. Ministan sadarwar Mali Yaya Sangare ya ce an samu wasu mutane 10 da ransu a shingen binciken na soji da ke Indalemi da ke Maneka. Wani tashin nakiyar da aka binne a Afghanistan ya halaka yara 9 jiya Asabar a yayin da suke tafiya makaranta, a cewar ƴan sanda. Mai magana da yawun ƴan sandan Halil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a lardin Takhar na arewa maso gabashin kasar, ta kashe yaran ƴan shekaru 9 zuwa 12. Asir ya ce ƴan taliban sun dana nakiya, wato nakiyoyi, don korar sojoji daga wurin. Amma abin takaici, yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ya ta tashi ta kashe yara wato da ke kokarin zuwa makaranta. Wani rubutaccen bayani da aka fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa wani jami'in kwamitin yakin neman zaben Trump ya gaya ma hukumar bincike ta FBI cewa a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016, chairman din kwamitin Paul Manafort ya yi ta kokarin yada ra'ayin cewa kasar Ukraine ce ba Rasha ba take da hannu a kutsen da aka yi a manhajar ajiyar bayanai na shafin yanar internet na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat. shugaba Donald Trump ya dai ya taimaka wajen yada wannan hasashen wanda ba a tantance ba har ma bayan da ya zama shugaban kasa kuma hasashen ya taka rawa wajen binciken da ake yi na yuwar tsige shi shugaba Trump din yan kwana-kwana na ci gaba da yaki da wutar daji a California ciki har ma da wata gobarar kuma mai masifar gudu a kudancin jihar shekaran jiya juma'a jami'ai sun ce wata wutar daji a arewa wato arewacin Los Angeles wacce ake kira Marie Fire ta fadada zuwa hekta 3,700 bayan da ta zabura da yammacin ranar Alhamis
Labarin duniya kuwa surara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kin kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar biyu biyu bayan hukuncin kotun koli ne da ya tabbatar da shugaba Buhari nasarar zaben 2019 muna da martani daga bangarorin biyu APC ta lashe dukan kujeru 21 na kananan hukumomin jihar Kebbi ina cikin kada kuri'a sai aka ce an kammala zaben kananan hukumomin Kebbi inji dan takarar PDP a Argungu Umar na Amore wadannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a watan Satumba da ya kori ƙarar jam'iyyar PDP da nan takarar Atiku Abubakar da ke kalubalantar ayyana shugaba Buhari da hukumar zabe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben 2019. Hukuncin dai ya shammaci jama'a don ɗaukar matakin lokaci ɗaya ba tare da sake kinan zama ba da sauraron sabon mai da jawabi daga lauyoyi. Babban alkalin kotun Muhammad Tanko ya jagoranci tawagar alkalan bakwai wajen yanke hukuncin da sanar da cewa kotun za ta bayyana ranar da za ta faɗi dalilai. Justice Tanko ya ce kotun ta mako biyu tana nazartar hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar kafin cimma matsayar. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari sai murna yake yi.
Alhamdulillah mukan ba abin da za mu gaya ma Allah sai mu ce ma Allah mun gode, Allah mun gode. Mun gode ma judiciary din suka tabbatar ma da 'yan Najeriya abin da suka zaɓa. Wannan abu babu abin da za mu ce wa ɓangaren shari'a sai mu ce Allah mun gode maka, Ubangiji Allah ya taimake su.
Atiku Abubakar ya ce ba zai daina hidima ga ƙasa ba kuma ba zai daina wannan gwagwarmayar da yake yi ba.
Amma wacce kafai bai mutumin da ya gudu wajen shekara wajen wata bakwai ai ya dawo Najeriya mana siyasa ake yi. Lokacin da bayan girma Muhammadu Buhari ya je kotu da aka shi zuwa ma kotun je duk ruwan da ake yi da shi ake zuwa kotu. Ba ma kotun kai ka koma su da ba kai da gaskiya ka koma ka yi gudun hijira bai kuma sannan a can da shi na ne cewa za ka yi siyasa wacce ta fi.
Ibrahim Masari mutum ba shi da ikon ya yi tafiya ya zauna a kasashen ƙetare na wani lokaci.
Wata bakwai kana son ka zama shugaban kasar Najeriya ka tafi kai wata bakwai baka Najeriya? Haba da Allah. Wannan ko ɗan jarida ku gaya masa gaskiya ku ba shara ba haƙaƙi ba. Mu namu gwagwaban nan gogan kuma da yake shi ya san cewa dan Allah yake dan talakar Najeriya yake duk hayaniyar da ake kotu nan da shi ake zuwa. Har ranar da ake ba da hukuncin cewa jam'iyyar PDP aka ba gaskiya ba shi ba.
Ibrahim Masari in baka manta ba 2007 da 2011 ai duk suna ma tare da shi shugaba Buhari shi Atiku Abubakar suna zuwa kotun tare ni na ganin su tare.
Ba ban ne ki baka dan baka magana shi yanzu in ma ya je shugaban a ya je 2007 to me sai yanda bai ce ba.
Wato ba na abin da nake gaya ma da shi aka jaje waɗannan tsawon kotun shi ma yana zuwa ya zauna da shi watakila wannan karin abubuwa ne suka sauya.
Ɗan jarida wata bakwai su an taɓa ranar Najeriya daga wata ƙasa yanzu shugaban ƙasa ne yake tafiya neman ma Najeriya abubuwan arziki amma da yake su ɗan jam'iyyar PDP kaji wani ya fito yana maganganu cewa wai Buhari ya rena ma 'yan Najeriya hankali. To shin da wanda ya tafi wata bakwai yana neman yin shugabancin Najeriya amma baya Najeriya ya tafi wata bakwai da wanda gayyata shi ma aka yi kuma ya je ne wakilci Najeriya. To wa ni ne wanda ya fi zama cewa yana yi dan Najeriya wanda kuma yayi abin da mutane yan Najeriya za su yafa mishi.
Ai masari ba za yi mamakin murna daga bangaren ka ba dan shari'a sai dai kuma wani zaben ko a ce Allah ya kai mu 2023. Kakakin campaign na PDP Buba Galadima ya dade da ra'ayin shari'ar ba za ta ba PDP nasara ba dan haka ya koma maganar kotu ta bayan rayuwa.
Na sha sharhi da kuma hangen nesa akan abin da zai auku a ƙarshen film din. Inda mutane suna hangen nesa za su lura cewa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ma ɗauki abin an riga an gama kuma an gama. Shi yasa ya ɗauki jirgin mu da ya tafi sa ƙasashen waje hutun sati uku. Tabbacin cewa ya san abin da ake ci. Alƙalai sun gaya masa ba abin da zai faru. Inda ka lura duk wannan kai kawo da aka yi wa'annan alƙalai ba su faɗi sunayen suwaye za su zauna ba sai kawai aka ga waɗansu fuskoki daga alƙalan Supreme Court wanda ba shi ne bisa tsarin da aka saba ba tun fil azal. Aka kawo waɗansu aka tsora suka saurari rigingimin lauyoyi suka ce ku tsaya muna zuwa suka tafi cikin minti 30 suka dawo suka ce mun kori ƙara ba tare da sun bada hujja ba. Mu a yadda muka hangi wannan abin ba da mu suke ba da Allah suke. Dan sun san cewa suna da soja suna da police suna da jami'an tsaro babu wani dan adam a Najeriya da zai iya musu komi. Ni waɗanda nake tausayawa ƴan Najeriya domin sai sun yi kuka da hawaye a hannun wannan gwamnati. Dan a duk gwamnatin ba mai tausayawa ba wanda al'umma ta ƙasar nan take gaban shi sai abin da suka ga dama. Tunda sun riga sun take mu ƴan siyasa yanzu saura su ma alƙalan su jira nasu. Ɗaya-ɗaya za su yi kuka da hawayen su amma mu mun bar case dinmu a gaban Ubangiji kuma mun san ya isa zai iya yi tunda aka ce su kotun Allah ya isa ne to za su ga isar Allah a cikin abin da ake kai.
Amma injiniya Abubakar Galadima shi babban alkali Muhammad Tanko ya ce za a sanar da rana musamman inda za a zo a faɗi hujjoji dalla-dalla da suka sa aka kori wannan ƙarar da kuka shigar.
Ko ma me za su faɗa ai sun yi riga malam masallaci ga su bari mana sai sun kammala hujjojin za su zo su zauna su zayyana wa mutane. Amma tun da shi wancan mai gidan nasu ya nuna musu yana son a kori ƙarar kawai ya daina juyayin abin sun yi abin da yake so. Mu jira abin da Allah zai yi. Ai mun dai mun yi imani waɗansu daga cikin su sun rantsa da Qur'ani waɗansu daga cikin su sun rantsa da Bible akan za su yi gaskiya. To babbar illa Nasiru da yake ƙasar nan shi ne su ne fa wakilan Allah yanzu a doron ƙasa. Dalili kaga kaman wasa ƴan sanda suka kama Muhammad Yusuf suka harbe shi a Maiduguri har yanzu yau shekara 10 ban fita daga cikin wannan bala'in ba. Kaman wasa aka soma kwacewa Fulani shanu aka soma yi wa ƴaƴansu fyaɗe aka soma kashe su. Al'ummar Najeriya suna tafi suna cewa Fulani akewa. Yau da shanu Fulani ya ƙare suka ɗauki AK-47 saboda haka waɗanda suka tara dukiyar jama'a suke sata dukiyar jama'a su sani cewa akwai ranar ƙindillanci.
Injiniya kana zargin ana sace dukiyar jama'a ne a wannan gwamnati wanda ma babban muradin ta shine ya ce
shi a daraja kafi ne sani in mun kai ƙarin mutane mun ce sun yi kaza a bincika mana ana bincike ne suna ga sun fi ƙarfin kowa ba sun ɗau kansu sun kai matsayin Ubangiji. To Allah yana nan yana kallon su.
Kotun ita ce a tsarin Najeriya hukuncin ta shikenan shine na ƙarshe. Yanzu duk wanda zai wani abu sai dai ya jira zaben 2023 in Allah ya kai mu.
Ya jira sakayyar Ubangiji. Kai mantuwa. Ubangiji yana nan yana jiran kowa a madakata.
Duk lokuta uku da shugaba Buhari kan halarci kotu tun farkon takararsa daga 2003 zuwa 2011 kafin Allah ya bashi nasara 2015 karkashin manyan alkalai irin su Justice Lawal Uwais da marigayi Idris Kotugi akan samu doguwar muhawara kafin hukuncin ƙarshe. Can kuma jihar Kebbi hukumar zaben jihar ce ta sanar da APC mai mulki a jihar karkashin gwamna Atiku Bagudu a matsayin wacce ta lashe dukkan kujerun ƙananan hukumomin jihar. Shugaban hukumar zaben KCEC Aliyu Mera ya ce 'yan takarar APC suka lashe ƙananan hukumomin jihar 21 daga sakamakon zaben mazabu 223. Mera ya ce PDP da sauransu ba su dabuka abin kirki a zaben ba. Nan take ɗan takarar PDP a Argungu Umar Na More ya ce a'a don yana ikirarin shi ya lashe zaben kuma yana ma cikin gada ƙuri'a aka ce ai an gama.
Abin da ya faru ya gama zama kawaccin mutunci ne saboda ba zai yiwu a ce ana zaɓe ni ɗan takara nake. Na zo kaɗa ƙuri'a ta ƙarfe 12:30 na rana wurin ina jihar zan kaɗa ƙuri'a ne sai wani ƙane na ke kira na cewa ga hena an bar sakamakon zaɓe. An bar sakamakon zaɓe lokacin da jama'a na cikin layin zaɓe. An zalunci jama'a amma da an kace su hito da ma sun sani da ma rubuta sunayen mutane kawai suka yi su yi sanarwa. Sannan bayan mun ƙara zaɓe agent ɗinmu suka zo a polling center babu kowane returning officer. In short dai hukumar zabe billahi la ilaha ba ta da sakamakon zaben abin da ya faru a kowace polling unit da ke na argungude ni inda na sani.
Wannan zaben an magudi ake kuma ba a yi zaben ba ne gaba daya?
Ai, Nasiru ba ma ya wannan ma ya wuce magudi, ba wai maganar magudi. Ai, magudi ana yi ne a polling unit. Wannan ya wuce magudi. Ya za a ce ni dan takara na je kada kuri'ata, ni ina wurin zabe. A ce ga hannun ai sanarwa karfe 12:30 an fara zaɓe, karfe 10 aka fara zaɓe, ina kaɗa ƙuri'a Alhaji Nasiru a ce an ƙara zaɓe kowane ward, including waɗanda na ruhar da na ce ina zan kaɗa ƙuri'ata, ai ba zaɓe na an kai ba, kuma duk wanda a ji hakimi ya san da wannan.
Idan da an baka dama ka an yi zaɓen nan, me kike tsammani da zai faru?
Alhaji Nasiru, muna da mazaɓa guda 11. A ji a ɗauka sahihin zaɓen da an kai, na ci zaɓe a mazaɓa 7. Yanzu haka result na nan, babu kowane jami'in hukumar zaɓe, babu kowane ya taja tai, saboda sun fahimci cewa jam'iyyar APC ta faɗi.
Ba ma wani abun mamaki ba ne yadda jam'iyyar gwamna a kusan kowace jiha ke lashe dukkan kujeru in ka ɗaya bai zakka. Sakataren labarun APC a Kebbi Sani Dododo ya ce sahihin zaɓe suka yi, kuma ba su murɗe Umar na Amore ba.
Hukumar zaɓe ta kai kaya, babu lungu da sako da bata kai kayan zaɓe ba, kuma duk kayan da aka ɗauka na masu muhimmanci da aka ce masarautar materials wajen ɗaukar su da wajen tattara su a babban banki na ƙasa, duk jami'u suna da wakilai da su ba kai gaban su aka yi. To ni ban gane wata dama da wani ke cewa wannan takara ba ko ce jami'a da cewa ba ba shi washirin dama ta ba shi ne ban gane ba.
To Alhaji Sani, idan muka duba akwai wani tsohon gwamna da ya taɓa cewa yanda an kai mu ma haka nan mun kai, wato ma'ana yadda wasu jihohi suke lashe kujeru gaba ɗaya in jam'iyyar gwamna ke mulki a jihar, su ma haka za su yi a jihar. To shin jihar Kebbi haka kuka yi kuma, saboda gwamna yana mulki ne kuka ce wannan zaɓen koko mai faru?
Wato akwai abubuwa da dama suka faru a jihar abin nan nasu. In ka duba da za ka bi tarihi, duk wani mutum wanda yake da muhimmanci wanda aka ce wannan siyasa ta jima ko ba, ma'ana da penshi na siyasa ya jima ko ba ta siyasa a jihar Kebbi yana cikin jam'iyyar APC. Nan akwai inda PDP ta ci zaɓe ta ci kansu doli wasu wurare, a misali kamar ko muke ta Kalgo, kamar ko muke ta Kangiwa, a Rukungu da sauransu. Inda ma in ana so ana to da za a bare ma kansila ci zaɓe in an ce ana so a yi wani abu da aka dama. Jihar Kebbi ita zaɓe aka yi, kuma sahihin zaɓe, kuma jama'a suka zaɓa abin da suke so, wannan shi ne gaskiya al'amari na nan.
Alhaji Sani, zaɓe kuka yi ba naɗi aka yi ba kenan?
Mu ai da ɗaukar da ɗaya mutum kwanaki da yadda ina muka yi ɗan mai line off, ma'ana mu zo ɗan wani sunaye mu zuka hukumar zaɓe ta sai to rana guda ta ban sarrafa ba, ko ce aka ce kuri off ba, amma ba wata ruwa da a cikin jihar Kebbi a dukkan mazaɓen da guda 225 inda ba akwai akwatin zaɓe a jihar Kebbi ba, babu ita.
Tsakanin ɗayan biyu, ko a yi zaɓe ne dama ko a yi naɗi da sunan zaɓen, yaushe za a sake samun irin matakin tsohon shugaba Jonathan a 2015 da ya amince da kaye kuma ya kauce zuwa kotu? Ba sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru abokan hulɗar muryar Amurka da kan sa wannan shiri, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A Najeriya, idan ana batun albarkatun man fetur, haƙosu da kuma samar da su, an fi karkata ne zuwa kudancin ƙasar. Sai dai a yanzu labarin ya canza, domin kuwa ita ma shehar arewacin ƙasar ta shiga sabon wuraren da Allah ya albarkace ta da samun albarkatun man fetur ɗin. Bincike ya nuna shekara ta 1952 Turawan mulkin mallaka sun ba da rahoton cewa akwai albarkatun man fetur a kwance a hanyar da ake kira Benue Tara, wanda ya kai zuwa tafkin Chadi. Sannan kuma a shekarar 1978 gwamnatin wancan zamani sai ta kirkiro da wata hukumar da za ta rinka sa ido da ke ƙarƙashin hukumar NNPC da zumar faɗaɗa ayyukan tono albarkatun man fetur a duk wuraren da ake tsammanin akwai albarkatun man fetur a Jibge, don zaburar da kamfanoni su dukufa wajen nema da kuma tono albarkatun man fetur da zai sa a samu karuwar albarkatun man fetur ɗin a Najeriya. Wannan yunkuri ya kai ga an ba da kwangilar tono albarkatun man fetur ma kamfanoni guda uku da suka hada da Chevron da kamfanin Shell sai kuma kamfanin Sinapco a shekarar 1993. Sai dai aikin haƙo man ya haɗu da rashin amincewar shugaban ƙasa na farar hula na wancan zamani. Alhaji Salisu Ibrahim Musa Matori, sanata a wancan zamani da ke wakiltar Cera Bauchi ta Kudu, ya jagoranci fafutukar tabbatar da an dawo da ci gaba da aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. Ya yi bayanin dalilinsu na yin hakan. Bayan sanarwar da hukumar NNPC ta yi kwanakin baya game da bayyanar iskar gas da kuma ɗanyen man fetur a ƙaramar hukumar alkaleri da ke jihar Bauchi, ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi da ke wakiltar wurin da aka gano albarkatun man fetur ɗin, Honorable Yusuf Muhammad Bako, ya yi bayanin yadda wurin yake.
Wannan mayi haƙansa da aka yi 200-100 wanda aka haƙa an haƙe shi ne a mazaɓata wadda nake wakilta. Wadda kuma tabbas naje campaign waɗannan ƙauyuka ɗin, to kuma ƙauyukan nan suna cikin yankin gunduman mai Madine a mazaɓar hakimin ƙasar Fali a ƙaramin hukumar alƙalari a jihar Bauchi. Ƙauyukan kuma da suke kewaye da gurin mai nan wadda naje na roƙi alfurman waɗannan al'umman gurin shine Barumbu, inda kuma suke kewaye da waɗannan rijiyoyi da aka haƙa, wadda sakamakon haka ma har an compensating ɗinsu kuɗaɗen gonakinsu da gwamnati ta karɓa domin neman mayin nan, wadda ya sa ba su noma gurin ba, shine akwai gabcari, akwai burari, akwai gajange, akwai sabuwar Kaduna, akwai papa. Waɗannan guri su ne aka samu mayi, kuma duka suna yankin gunduman mai Madine. Rijiya wadda tabbas mun je gani ga ido, yanzu an haƙi guda biyu na an samu iskar gas da kuma gurɓataccen mai, wato crude oil kenan wadda ake kira da Turanci. Rijiya da aka fara samu tun lokacin Abacha, domin na wakilci waɗannan kusan waɗannan makwatan wannan guraren a ƙaramar hukuma a matsayina na councilor lokacin Abacha. Abacha ya fara haƙan wannan man fetur ɗin, tabbas ya tabbata a lokacin an samu rijiya daya. Amma da zaran Obasanjo saboda siyasa, bambancin siyasa na yankin kudu da yankin arewa, a idonmu ake wucewa da trailolin siminti, aka bisewo ne wannan rami din da aka samu, simintin ba a kunce shi ma, buhun ake jefawa. To Allah cikin yardansa da Allah ya kawo na Janar Muhammadu Buhari, sai ya sake dawowa da wannan hakan man fetur din. Yanzu an samu rijiya biyu, wanda Obasanjo kuma ya kulle daman an tone ta, an samu explosion kawai za a yi, kaga ya zama uku insha Allah.
Wani mai sarautar gargajiya da ke yankin, Alhaji Abdulkadir Ibrahim Cika Soron Bauchi, ya yi karin haske dangane da bayyanar iskar gas da kuma danyen man fetur din a karamar hukumar alkaleri, kamar yadda hukumar NNPC din ta bayyana.
To alhamdulillahi, kamar yadda Allah cikin ikonsa ya kawo mana wannan arziki, ya bayyana a wannan lokaci wanda tun shekaru aru-aru ake ta bincike a waɗannan wuraren da kuma arewacin Najeriya da wasu wurare duka. Allah ya sa a wannan zamanin Allah ya kawo mana samun wannan arzikin ɗanyen mai da iskar gas. To muna sa ran alkhairai da dama wanda za su biyo baya. Wannan inda aka samu wannan arzikin man nan karamar hukumar alkaleri ce a kuma jihar Bauchi. To wannan ba karamin alkhairi bane ba. Za mu buƙaci mutanenmu su ƙara natsuwa, su kimtsu a bada gwamnati haɗin kai yadda za ta bunƙasa waɗannan ayyukan a haƙo wannan arzikin.
Gwamnan jihar Bauchi, Bala Muhammad Kauran Bauchi, a lokacin da mai martaba sarkin Gombe ya kawo masa ziyara kwanakin baya, ya buƙace shi da shi da mai martaba sarkin Bauchi da su tabbatar ba a sami tada jijiyar wuya ba tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da wurin da albarkatun man fetur din ya bayyana.
Na ji labarin akwai waɗansu wanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakanin, kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa mai martaba sarkin Bauchi su haɗa kai da cewa wannan bai kai kace na ce ba, bai kai a yi dambe a kan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakaninmu ba. Ina fata za a tsaye da wannan, kada a zo ga filin da ake samun abubuwa na batanci tsakanin al'umma. Zaman lafiya yana da kyau, saboda haka dole ne a matsayinku na iyayen ƙasa ku yi haƙuri da komai yake tsakaninku, ku zauna ku yi tunani yadda ba za mu bar baƙin haure su zo su dinga ɗauke mana sauranmu ba, da ƙasanmu ba, da manomanmu ba, saboda wani tsankayen arziki da zai zo wajen wanda zai kawo mana matsala nan gaba.
Da ƙarshe na ji ta bakin mutane mazauna yankin da albarkatun man fetur ɗin ya ɓullo ga abin da suke cewa da
asibiti, makaranta, hanya dai kun gani lalle mun ga dai an tura gire da ta tura, amma da akwai sauran aiki.
Lohab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aikina da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfi Alhashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
VOA Africa kuke sauraro.